أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة مدسادها وأن مسلاتي من تارى البركة مسجد عثمان بن عفان نجي وبدا كراثمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفاق السعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 124 a cikin karatun wannan littafi. Muna 13 ga watan Sha'ban hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446 wanda yake daidai da 12 ga watan biyu a kalandar Bature 2022. Idan ba manta ba sati da gabata muna kan shakhsiya ta 38 shine Abdullahi Zulfa Shatayi. Mun yi bayani akan wane ne shi, mun yi bayani akan fadlan shi, yanzu kuma malam zai kawo mana bayani akan ƙarshen wannan bawan Allah. Shi ne yake cewa ni hayatun sa'ida, ƙarshe wanda yake mai yalwa na jin daɗi, wanda kowace rai tana so ta samu irin wannan ƙarshen. Dama ne mai kyan bawa shi ne ya cika da husnul khatima, kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umunta mu roki Allah, Allah san ya mi kyakkyawan ƙarshe. Duk wanda ya mutu yana da imani da Allah ko yana mai furta kalmar la ilaha illallah, to tabbas ya riga ya shiga gida aljanna. Allah ya gatar da mu. Shayi na 256 malaki cewa bi hayatun sa'ida خرج ذو البشاجين رضي الله عنه مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتوفي رضي الله عنه فيها ويحكى لنا ابن مسعود قصة وفاته فيقول مالك تيوى ذو البشاجين يبدأ الله اشتبتا أغريش يابتا ترد منزل الله صلى الله عليه وسلم أمزئم مياك دن لوك كلمة لا إله إلا الله. Shi kuma wannan dama mun sani garabasa ce ba karama ba da wanda Allah ya sanya shi ya kama wannan turba. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahum al-janna. Duk wanda zai bada gangan jikin shi, ya bada ran shi, ya bada dukiyar shi, to tabbas kamar yayi kasuwa ne da shi da Ubangiji. Shi kuma kasuwa da Ubangiji babu tabewa, shine ka bashi wannan kanka, ka bashi dukiyarka, shi kuma ya labunce maka da samun gidan aljanna. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi'ikum alladhi bay'atum bih. Duk wanda ya cika alƙawari, ka wuce dan Allah, ka ba da ranka dan Allah, ka ba da dukiyarka dan Allah, to tabbas Ubangijinka ya maka labanin gidan aljanna. Kuma wannan alƙawari ne tsakaninka da kai da Ubangiji, tabbas kuma Ubangiji zai cika maka alƙawarinka. Kaga wannan bawa Allah ya huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine gazwatu Tabuk shekara ta 9 da hijira daga garin Makka zuwa Madina. Gazwatu Tabuk yaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusa a ce shine farkon yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta, wanda ba a cikin jaziratul Arab ba, wanda kasashe ne na Rumawa manzo Allah sallallahu alaihi ko Rumawa wanda suke mulka a wancan lokacin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fara kai su mame zuwa gare su. Kuma me ya kawo dalilin kisa da aka yi wa wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Manzo Allah ya ce a tashi, kuma yayi musadafa lokacin da za a wuce yakin lokacin rani ne. lokaci ne wanda ba kowace rayuwa take son bulago ba, kuma ana cikin halin rashin babu. Sai san ya manzo Allah wannan lokacin yace man yujahiza jaysal usrati falahul janna, waye zai shirya runduna wanda za ta yi ta kai su mame garin Tabuka, an lamunce mai da gidan aljanna. Usman ya tashi ya tattara abin da gare shi, ya bada raƙumma, ya bada dukiya, ya bada yace gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga yau duk abin da Usman yayi to bai da laifi. An rigayi liyakasira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara ta tabbata akan Usman. Damuwa kuma can baya ai an yi abubuwa, man yashri bi'ra ruma falahul janna, waye zai sai riziyar ruma, Allah ya lamunce mai da gidan aljanna. Usman yace na tattaro abin da gare ni na tsaya. Kaga wannan ba karamin gata bane, ba Allah yi maka wadata a cikin al'umma ba, saboda wannan an baka mu kullun shiga gidan aljanna, abinda wani talakan ba zai iya ba, abinda wani da bai da ƙarfi ba zai iya ba. Kamar yadda su masu talaucin ko wanda suke da ƙaramin ƙarfi suka kai kuka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlul busuri bil ujur, ai masu kuɗin nan sun kwashe komi, an ce wa zai shirya gida, ba zai shirya runduna, sun shirya, an ce wa zai yi kaza, mun sai dai a ba mu muna zamani, a'a ga ce to suna sallah yadda muke sallah, suna kaza yadda duk abin da shari'a ta kawo ta ce ni kokari muke yi, ni su ma kokari suke su yi, takan yi nasu ma ya hina mu. Yace kuma gashi nan Ubangiji ya ba su dukiya, suna sadaka, suna abin da ya dace da wannan dukiya. Ya sa su wannan kuma shin Allah a walaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, shin Allah bai san ya mun kuma abin da za ku je ku ringa sadaka da shi ba, kadai kai ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha walhamdulillahi wallahu akbar, ko kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Da kun riwaya wanda duk lokacin da bawa zai ce subhanallah, Ubangiji zai ce sadaqta, kai gaskiya. Alhamdulillah ce sadaqta, kai gaskiya. La ilaha illallah a ce kai gaskiya. Allahu akbar a ce kai gaskiya. Yace to kuma kurbu heka kani bakin ka, daga haka baka nemi wani abu abun Ubangiji ba, Ubangijin ka ka wadi ya amsa maka. Shine a wannan halin duk abin da zaka roƙi Ubangiji to shi ma za a ce kuma shi. Allahumma ighfirli, Allahumma irzuqni, Allahumma ijbirni, Allahumma duk abin da gare ka bayan kai turawa Ubangiji. A tunda an ce kai gaskiya kuma a ce kuma shi. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-Matin, duk abin da zaka yi ya yi ƙarfin abin, bakan zai yi kamar ba ta dauka ba daga cikin taskar Ubangiji ba aka farkan ba. Shine nan wannan gazo ta kawuka yaki ne wanda aka kai aka kawo, alhamdulillahi karshe dai ba a gwabza ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ganima iya ganima. Shine anan aka samu wa'inda daga cikin munafukai wanda suka gani ba za su iya huta ba, suka zo suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya akan mu ga abin da muke gani, ko ga dalilin, ga uzurin da ya hana mu samu ba da mu huta ba tare da kai ba. Wa'ansu daga cikin masu gaskiya suka ce to su dai suna jin tsoron Ubangiji, sun sani da kwai mai saman nan yana iya saukar wa manzo Allah da wahayi ya ce ƙarya miki, da kuma wannan ba abin da ya kai muni kamar a ce daga saman bakwai a sauko da alkur'ani ya ce wa da makaryaci ne wanda ka faɗi gaskiyar ka tsira da kai Ka'ab yake cewa wallahi tallahi shi ya sani in dai baki ne Allah ya bashi baki, yace ba wanda wani ɗan adam wanda za a iya sanya shi gaban shi zo ya tsara shi kan tsaro, yace kuma ya sani in ya zo ya sanya manzo Allah gaba ya wadi mai abinda ran shi take so, kuma wallahi manzo Allah zai, yace amma dai akwai mai saman bakwai. Yace kurmi ya zo ya wadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya al'amari ga shi, wallahi ni lambuna da garkata na ga alhamdulillah abubuwa sun wannan, in na dai shiga cikin irin wannan hakka huta ina cewa zan huta har ya kai muka ji labarin ga kawun kakamu hanya kana dawowa. A lokacin nan kuma lokaci ya riga ya kurace, yace kaji dalilin da yasan ya manta, amma dai wallahi ba munafunci a tare da mu. Yace to koma yake har mu ga abin da za a yi. Wa'ansu ma guda uku suka dawo, wa'ansu guda biyu suka dawo, su ma nafsu shai suka faɗi gaskiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma wa'inda suka yi ƙarya aka ce to su tafi, shi dai Ubangijin su ya san al'amuransu. Wa'innan guda ukun ma'ala salatati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima ra'awat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim. Mutane guda uku karkashin jagorancin Ka'ab aka ce su da suka zo suka faɗi gaskiya aka ce to ku koma har mu ga abin da Ubangiji zai yi a kanku. suka tafi kasa ta yi kumci a gare su aka hana a yi musu magana kai har ya kai ma manzo Allah ya bada umarnin yallansu su koma gidan uwayensu su kadai suke yawon su abukansu wanda suke yi ce wallahi duk wanda muke mu'amala ta arziki tare da su amannan mu in muka zo muka musu magana ya dai su daga gido su kalle mu ba wanda yake maka magana wannan ko ba karamin musiba bace ba lokacin da ubangiji ya tabbatar da ya nagabtar da su akan abinda suka yi dan kan wani ma'anan game ya sake aka ce to kuma an saukar da aya an yaye musu an ba su damar su tuba ubangijin su yana nan mai karban tubar su ne kuma mai jin tausayin sa wani yaki ne wanda yi wakana shi ne a wannan yakin shi zulbajjadin abdullah ya huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tuwfiya fiha kuma ya mutu a cikin wannan yakin na tabuka ai bai wa huta yaki ma min ma'arakatin illa wa la shahada bai wa huta a gwamza a ce wai babu wannan kai bai ma yi wa huta a ce rinduna ta huta a dawo wai lamun lafiya in dai da niyya aka dai to tabbasa an samu wanda wani abu zai kaddara ko hawa ko kaza ko kaza ko kuma an shiga an fafata a samu wanda Allah zai amshare shi a cikin jami'a shine nan waya huka lana ibnu mas'udin qissatu wafatihi abdullah ibn mas'ud yake labarta mana labarin mutuwar abdullah ibn fajjadai fa yaqulu abdullah ibn mas'ud yake cewa kuntu ma'aj kuntu min zawfil layli na tashi a tsakiyar dare وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك انا كسنتي تاره da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki na tabuk qala yake cewa fara'aytu shu'latan min nar fi nahiyat almu'askar yace sai naga wani bakin wuta shu'la shine bakin wuta ai kaza ada bato tilaba gare su fa ice ne wanda ake sami wani wanzu sinadirai kamar abu diga in aka sanya wanda in aka hasa mai wuta shi ba cinyewa ba yake ba sai yi ta ci ishe to hi ya ga bakin wuta a wani bangare na daga rundunar su in aka ce mu'askar shine rinduna wadda nan inda aka yi kamfama yace a bangare ɗaya yace sai ya ga bakin wuta shi kuma yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai yace sai yake cewa fattabatuha sai na bi bakin wannan wuta dangami ne ni saboda muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anzu bi ilaiha ina kallon wannan bakin wuta har sai daga cimma wannan bakin wuta fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa umar yace hina tare wannan bakin wutar a gindin shi da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai siddiqi wanda shine mutun da biyu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mutun na farko a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan manzon Allah kuma da mutun na biyu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Umar yace wa idza abdullah zulbajjadi al-muzni qad mata yace kuma a tare da su da kai abdullah zulbajjadi ya riga ya mutu wa idza hum qad hafaru lahu kuma ga sunan wa'annan mutanen nan guda uku sun yi wa abdullah zulbajjadi sun yi mirai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hafratihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramin da za a binne abdullah zulbajjadi wa abubakar wa umar yudiyanihi ilayhi abubakar da umar kuma suna rike da shi suna meka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawa Allah wa huwa yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa adni ya ilayya akhakuma kuma yi komuni manan dan uwanku fadalayahu ilayhi suka meka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi yana cikin ramin shi yace falamma hayya'ahu li shaqqihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shirya shi ya daidaita shi a cikin ramin shi nan a shaq kiran wannan shike nuna maka ramin da aka yi wa Abdullah ibn Bajarid irin ramin da ake yi mana ne idan mun mutu irin ramin da muke yi a garamu shine ashaq shine idan an yi rami ba mai dan hadi sai a yi dan siriri daga tsakiyar shi yanda za a sanya gawa a daidaita ta yake cewa sai ga shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dan ramin ya daidaita wannan bawa Allah Abdullah ibn Bajarid qala sai manzo Allah yake cewa Allahumma inni qad amsaytu radiyan anhu yace ya Allah ni a yau innan na mareta ina mi yarda da wannan bawan Allah farda anhu da haka ubangiji kai ma ka yarda da shi ai wannan ba karamar gara a ce manzo Allah hannun manzo Allah ta binne ka aiwa karaman ni'ima bace ba. Kada ya kace abin Abdullah ibn Mas'ud qala yake cewa yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ya laitani kuntu sahibul hufra yace ya kai tuna da hamma a ce ni ne mabucin wannan rama wallahi ko ni ne da na gummata binne ni a wannan lokaci a kai abu abin da ya kai shiga ta kalli abin da manzo Allah ya ce na mare ta na ina ni yarda ga wannan bawa Allah ubangiji ka yarda da shi shi kuma addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana da shakka tana amsa ko bata amsa babu shakka ai yasfara bi da'wati annabi sallallahu alaihi dan ya samu ta gomashin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ribanti da addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa wannan bawa Allah Abdullah ibn Mas'ud Allah ba karman ni'ima bace ba a ce ko da yake kowa ubangiji ya san zaciyar shi koma kan hadisi Abdullah ibn Mas'ud yace manzon Allah yake ce masa da ya halitta halitta tunda aka yi lauhul mahfuz aka ce da wane da wane dan gidan wane da wane da wane da wane har zuwa karshen duniya ga mutanen da za a yi ubangiji sai ya leka cikin zukatan kowa da kowa ya gani ba wa an su zukata ba wata zuciya wadda ta kai ta dauki jagorancin al'umman wannan tawo ta dauki jagorancin annabawa daga annabi Adam har tsawwa annabi Isa alaihi salam in ba zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya zabe shi ya kasance shine jagoran wannan al'umma mafi alkhairin al'ummu wanda suka gabata ya kasance jagora na annabawa dukkan su da manzanni ya kasance cikamakon annabawa da manzanni ya ce baya da haka ubangiji ya sake leƙawa cikin dukkan zukata na bayu tun daga zuciya daga ɗiyan annabi Adam har zuwa na ƙarshe aka gani ba waɗansu zukata wanda suka yi dacewa su kasance wazirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ubangiji ya zabe su ya zabi su Abubakar ya zabi su Umar kowanne kuma ƙarƙashin dangantakar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake cikin zuciyar shi shine yake bashi kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ba karamin ba gata bane ba shi sanya manzo Allah da ya tashi yake cewa khairul quruni qarnun thumma alladhina yalunhum thumma alladhina mafi alkhairin qarni a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine qarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabban shi kuma wannan sahabban su ne aka ce inda ɗayan sa zai ciyar da rabin muddu ko kuma muddu guda ko rabin muddu to wannan su daga tabi'ai wanda ba su ga manzon Allah ba har zuwa ƙarshen al'umma ko daidai da dutsen Uhud ya ciyar da su a matsayin zinariya bai kai ba rabin muddun su ba ko kuma muddun su guda ɗaya ba daga wannan sheke nuna maka sun tsere mana iya tserewa amma dai kuma za mu kasance tare da su a cikin gida aljanna a wani hali shine kai koyi irin yanda suka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galashin abin da ya umarce su da abin da ya hane su haka kuma ka tsara soyayyar su ko ka tsara wa zuciyar ka san su diddan ka tashi tare da su a gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana san sahabban shi duk wanda ya so sahabban shi fa muhabbi ahabbahum dalilin soyayya ta ya so sahabbaina kuma duk wanda ya kyamata sahabbaina dalilin kiyayya ta ya kyamata sahabbaina ka gani ko abu biyu ne wanda ba ka raba su Allah ta'ala mana soyayya ta sahabban shi kara mana soyayya shi da sahabbai da soyayya sahabban shi ridwanullahi ta'ala alayhi wannan shine ƙarshen karatu da wannan bawa Allah shi shakhsiyya ta 39 malaiki cewa zaidu bin haritha maula na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗan taccen bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine taken da ake mai al-amiru shahid jagora wanda ya samu mutuwar shahada al-amiru shine komanda na runduna wanda ya samu mutuwar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa yana sanya zaidu ya kasance shine jagora shi sanya ita mas'ala ta addini ba a leƙawa kai ɗan gidan waye daga ina ka huto ina isilinka yake addini bai san da haka ba inna akramakum indallahi atqakum wanda ya yi ku daraja abun Allah wanda ya yi ku daraja abun manzon Allah shine wanda ya yi ku jin tsoron Allah Allah ya san abin da yake cikin zukatan bayin shi
dalilin haka yake umar manzon shi sanya wani kasance shine komanda shi sanya da kai hadisin da Imam Bukhari ya kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshen rayuwar shi da ya sanya Usama bin Zaid ya kasance komanda na runduna wanda zata kai ta kai samami kasashen Rum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya sa shi ya kasance sahabbai waɗansu daga cikin su suna tseko ya za ya sa mana yaro din shekara 18 kuma yaron dan bawa baban shi intaccen bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gashi nan dan bana 7 kuma kalkashin rundun da kai su kuma manya-manyan lattijawa na addinin musulunci duka yaushe zo duniya akai ta magana manzo Allah ya hoto yace na rantse da Allah haka da ba kuke faɗi irin wannan magana akan baban shi yace to na rantse da Allah baban shi shine mafi soyuwa a gare ni akan ku haka kuma ɗan shi shine mafi soyuwa bayan baban shi da abin da na gani shi sanya na umarci shi kasance shi ne jagora to a cikin wannan ɗaya daga cikin wannan ya kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi kasance komanda ya tafi bai dawo ba shi sanya daga cikin tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakin da baban shi shi Zainab bin Haritha ya tafi a matsayin komanda aka kashe shi shine yakin da za a koma a kai su mame na kirki manzo Allah ya sanya ɗan shi kasance shi ne komanda ai kalo ba mala yake cewa mun huwa wane ne Zainab bin Haritha huwa Zainab bin Haritha bin Shurahbi shine Zainab dan Haritha dan Shurahbi da al-amiru shahidu nabawi shine komanda wanda ya samu mutuwar shahada kalkashin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama المسمى في سورة الأحزاب وندأك أنبتيش أتكين سورة الأحزاب أكبتك القرآن باوني صحاب من ذا الله وندأك أنبتيش منش كيت إيه أنباشبا ذاك غني ونن أنساك يا أن أنبتيش منش فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أقول أن تاسف كني أكن أبو بكر كوا يا سند أبو بكر أكي أجني أعطى واتقى وصدق بالحسنى ونن أكن أبو بكر تصدق ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا هو يا سبي اكن عائشه aka saukar da wannan alqur'ani amma ni daga cikin sahabban manzo Allah banda shi banda matan manzo Allah Zainab wannan ita ba mace ta falan ma kada Zainab binha shi kadai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ambaci sunan shi kai tsaye falan ma kada Zainab binha wa daran zawajnaka hali kayla yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji azwajihim idha qadaw minhunna watara Abu Usaba ana mai alkunya da baban Usaba sunan Muhammadi eh daga cikin dan shi ana mai alkunya da shi shine Muhammadi Sayyidul Mawali duk wani intaccen bawa daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yau inda da kai bawa to shi ne wajagoran su shugaban na intaccen bawa bayan wa asbaquhum ila al-islam kuma wanda yake daga baci akan duk wani bawa wanda yake intacce akan a cikin musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bai wahayi ya zo wurin Khadija ya bayyana mata ga abin da ake ciki ya Khadija ta yi imani da manzo Allah ya kai Warqa ya Abubakar ya yi imani da shi Warqa ya yi imani da shi Ali bin Abi Talib ya yi imani da shi shi da amma shi zai da dan gida ne daga cikin mawali in aka ce minal mawali a cikin sira a ce baka minal wa minal shababi Ali ibn Abi Talib minal uhuli a wannan Abubakar ko minal mawali Zaid bin Haritha minal nisa'i Khadija wa innun sunu hurqum wanda suka musulunta suka meka wuya ga Allah ga manzon shi yace uhibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ba wai masoyi bane ba shi soyayya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da kai bambanci a ce wani masoyi na ne ko kuma wani shi ne ma soyayyar tawa saboda duk motsin shi ganin shi shine farin cikin ka samun shi cikin farin ciki shine farin cikin ka wa abu hibbuhu kuma dan maso dan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Usama bin Zaid وما احب صلى الله عليه وسلم الا طيبا شي كما tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba son wani abu ba in ba abin da yake daddada ba abu mai kyau kaga wannan shi ke nuna maka shi a lissahin abu mai kyau ko abu wanda yake da dada Zaid da dan shi sun huce iyaka saboda su soyayya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace walam yusammi Allah ta'ala fi kitabihi sahabiyyan bismihi illa Zaid bin Haritha a cikin alqur'ani ba wani sahabi wanda ubangiji ya ambaci sunan shi kai tsaye an ba Zaid bin Haritha ba وكان حكيم بن حزام قدم من الشام بزيد بن حارثة حكيم بن حزام يرضى الله اشتبت أغريش هنا دلوالوي دقا منزع الله صلى الله عليه وسلم دم عم خديجة كينم كوزني منزع الله صلى الله عليه وسلم بنقر ما دج حكيم بن حزام يده قريشا درخاص وانتمش deta hi sai ya dauko tsaraba guda biyu shine ya samu Zaid bin Haritha a matsayin bawan da ya saya wa sayfan sayfan bisat shine tuhahi wanda da aka saka shi gashi yami yawa irin tuhahi na garin sha shine abin da ya kawo a matsayin tsaraba fastawhabathu minhu wa ammatuhu Khadija sai yabba ko babbar shi al'uwan baban shi Khadija bintu Khuwaylid matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwan mummunai lamba ta farko a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwan diyan shi sai ta nema da ya baka wannan bawan a matsayin khadimi nata ita kuma a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ko ta aure shi ya aure ta ko ta aure shi ya aure ta amma dai ita ta nemi auren shi shi kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shi san ya malume suke buga huka suke buga dalili akan mas'ala ta Khadija wallahi daga kin ga wani ya miki to kadda ki wata ki kai labarin zuwa ga iyayen shi kuma matar sa sashi ne ai diddan ya aure ki sani da shi na gari bukatar shi ake wal balagu tayyibu ya'budu nabatuhu bi idni rabbi walladhi khawza la yakhruju illa lakida kulli idan aka ga nagari haba ake a kama shi ba a so a sake shi wanda kuma ake na banza kuma wannan sai a lissafta kai da shi to lokacin nan ita Khadija tana kalkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mala yace wa hiya huma idan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin nan tana aure a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wahabahu laha Hakim bin Hizam dai yake ga Khadija bint Khuwaylid sai ya dauki wannan bawan Zaid bin Haritha ya bada shi a matsayin kyauta ita kuma sani da soyayya da irin kyautatawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi mata ita ma ta dauki bawan nan ta bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin kyauta fa wahabatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bawan kyauta ta bashi shi manzo Allah na baka shi kyauta ruwan Allah shine ta ji dadin aure shi sai ya diyar Abu Sufyan ummu Habiba lokacin da ta ji dadin aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace manzo Allah shin wai baka aure kan mata ba ka dara mu a cikin kalkatara cikin lissafin ka mun karanta hadisi a cikin karatun mu na ummu hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim duka sun karanta hadisi tace manzo Allah ai ka dan kara mana ka daga kan mata cikin manzo Allah ka aura mana ka dara mu nan ta kasance ita ma kishiya ce dawa yace mata abu ne wanda baya yiwa na aure mutum a kalkashin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a gama kanwa da ya ko kuma ya da kanwa wa an tashmau bainal ukhtaini illa ma qasada haramun ne daidai in ka sake ta ka aure kanwa kuma wannan kuma ba za yi ba ko ta mutu ko kuma ka sake ta ko sakin ta kai halaka ne kanwar ta su ne daga cikin tsarin malaman fiqh da suka kawo al-muharrama mu'abbadan da muharrama mu'aqqata da kai wanda tahriman abadiyyan ne haramun ne a gare ka har abada ka aure su harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum har zuwa karshen ayar wannan dukkan su haramun ne abadiyyan ka aure su amma dai da kai mu'aqqata shine lokacin da waccan tana gidan mani ai kaga haramun ce ka aka aure ta ko amma dai da zaran ya sake ta ta gama idda sai ka koma sai ka tafi kai ma dan yanda yake dan takara kai ma dan takara ne ka aure ta ko kuma ki kasance mata ce wadda ka rigaye ka mata saki guda uku kaga haramun ne ka aure ta, amma dai haramcin muakkat ne, da zarar ka aure wani ya kwanta da ita ya sake ta, to ta koma ma tana, kana iya zuwa ka aure ta. Ko kuma kanwa da ya, kana iya auren kanwa lokacin da ka gani zaman da yawa ta gagara, kana iya sakin ta ka aureta, ko kuma ka aure ka sake ta ka aure kanwa, ko kuma idan ta mutu ka aure ta. Sai dai a tsarin al'adar mu, kamar damir in mu baya bada dama, sai ka gadi rashin kuma ta yi yawa, amma ni a shari'a an baka dama kai, an baka dama kai. Su ne ake kiransu da al-muharrama ko tahriman muakkatan, wanda dan lokaci ne, wani sharadi ne, ko wani abu ne wanda idan ya wuce to ita ta koma maka halaka a gare ka. Wallahu ta'ala a'lam. Shi ne nan yake cewa kyautar da Hakim bin Hizam yawa kanwar baban shi, ita ma sai ta yi wa mijinta sallallahu alaihi wa sallama. Shi kuma tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa kana bil mu'minina rahima. Wannan to ala aidi duka ni nafsu shay aya, wannan ba ta yi wannan ba jawab. Yake cewa shi manzo Allah azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahima, sabida tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa'ataqahu wa tabannahu, ya yantar da shi kuma ya yi tabannin shi. Me ake cewa tabanni? Dan wani zakkame da naka, dan wani da zakkame da naka, shi ne ake kira tabanni. Yanzu daga yau wannan dan an riga ya an mudda lissahi daga baban shi, ya koma dana, kuma za a kiraye shi da sunana, shi ne ake kira da tabanni. Shi kuma tabanni a lokacin jahiliya, kamun a saukar da ayar da take cikin suratul azab, halaka ne wannan, ya dauki dan wani ya koma dan shi, za a kiraye shi da sunan shi. Yanzu lissahi ko da gado yana iya cin shi, yana iya cin gadon wannan wanda ya dauke shi a matsayin dan shi. To lokacin da shari'a ta zo ta ce a wannan al'amarin kuma haramun ne, shi sanya aka sanya wasu dawabit, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin, muhammad ba baban kowa bane ba, daga yau dan da bai aifa ba kada a kiraye shi da dan shi. Muhammad manzon Allah ne, cikamakon annabawa ne, saboda akwai abin da ubangiji ya gani, dama asalin al'amari na shari'a duk abin da aka hukunta mana, to da kai wata hikima karkashin haka. Daga lokacin da aka yanke alaka babu hirar tabanni, wanda bai daukar dan wani ya maida shi dan shi, kaga kuma wannan babban sakakin ko babban gangancin da muke yi, abin da yake haramu a cikin shari'a yanzu shi muke aiwatarwa. Wannan kurum dan yana aiki karkashin gwamnati, ko dan yana aiki karkashin wata ma'aikata, kurum sai ya dauko dan wani ya yi mai takarda da sunan shi, ba don komai dan dan abin da za a rinka bashi na daga wannan yaron, ko na wani furza a shari'in shi, ko wani abu makamancin haka. Shi kuma wannan qat'an haramun ne, in za ka mai a cikin dukiyarka ka yi mai, amma dai wai dan ka sanya sunan shi, ko ka sanya sunanka akan sunan shi, wannan haramun ne qat'an, baya dacewa. Duk abin da yake tsakaninka da kai da dan wani shine ka kyautata mai, amma dai baya cikin lissahin a ce wani danka ne, ko kuma a kiraye shi da sunanka, wannan haramun ne qat'an. Inda yana yiwa da an baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da an mai lamarin haka, ubangiji yayi mu'atabar shi akan abin da baya ruwa, shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yan tashi kai tsaye mai da shi a matsayin dan shi, har ake kiran shi da Zaid bin Muhammad, Zaid dan Muhammad. Shi nan ma da yake cewa zalika qabla an yuha ilayhi, hakan kamun an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi, wa qadima abuhu wa huwa inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, baban shi ya sanya tigiya aka ce mai danka yana wuri kaza, an zo da shi gari kaza, yana garin Makka. Baban shi da ya gabato garin Makka ya zo kun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa baban Zaid bin Harisa, shi Harisa tun daga shi nan kai aka kawo, rubbama wani ne zai dauke shi, me yake sanya bauta, ko ya kasance tsarin gidan ku kuna da bauta, ko kuma ya kasance an ci ku a yaki, aka kama ka a matsayin fursunan yaki, za a saida ka a matsayin bawa. Wannan su ne abubuwa guda biyu wanda suke tabbatar da bauta, ko kuma ya kasance wani ne zai sato ka, idan ya sato ka sai ya kawo ka kasuwa ya saida ka, kai kuma dan danki. To rubbama ya kasance Zaid bin Harisa irin hakan ta wakana da shi, an dauko shi daga gidansa an kai shi kasuwa an saida shi, Hakim bin Hizam a garin Sham ya saye shi ya kawo shi garin Makka, baban shi ya biyo baya. A kutub Nasira ana bayyana baban shi ma sarki ne, shi Zaid shi Harisan sarki ne. A lokacin da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ni wannan dana ne, eh wannan danka ne, kai wannan babanka ne, babana ne wannan. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Zaidu in shi'ita fa aqim ma'i wa in shi'ita fantaliq ma'a abika, in ka ga dama ka zamna tare da ni ya kai Zaidu, in ku ka ga dama ka tafi tare da babanka baka da laifi a guda. Amma dai kuma ai inda ka ci shinkafa nan ne otal haba irin karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, mutumin da shi karan kanshi kamshi yake, mutumin da yake da halayya na gari. Anas bin Malik yake cewa wallahi tsawon shekara 10 da muka zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace bin taba jin bayanin wata magana ba ta kyara ba, ko ya mun wata magana ba wanda ta husata ni, ko ya sa hannu ya buke ni. Yace wata rana hamma ya aike ni irin abinka da yarinta, abinka da yara, yake cewa na tafi ina ta wasa tare da yara ya huta. Yace mun Anas ka tafi wuri kaza, na tafi wuri kaza, ya aike ni akan wata bukatar shi, da na kama hanya na huta, yace sai na tarar da yara akan titi suna wasa, sai na biye musu muke wasa. Yace muna wasa na ji ba abin dawo ba. Yace he ga manzo Allah ya huto yana nemana. Yace da ya taho sai ya gani da yara ina wasa, Allah ya kama hannu, ya kama kundina, yake cewa wallahi a tsan ba da ina tsoron Allah ba, yace wallahi da sai na buke ka. Kaga wannan me yake nuna? Tarbiyya ce, ka sanya wa yaro jin tsoron Ubangiji ya yi komi akan wata ƙubar zaka ne. Ni ma da kai wanda nake jin tsoron shi, da haka in ba dan jin tsoron mun da nake jin tsoro ba, wallahi da sai na buke ka, saboda yayi dai. Kaga wannan irin yanayi ne na tarbiyya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma manzo Allah yanda yake a cikin in haka yake, kurun bambanci tsakanin risala da manzanci bai zo ba hannun shi ba, amma dai halin da yake da a can kamu a yi goshi ai kakka manta. Lokacin da yana yawo yana can kabilar Banu Sa'ad, lokacin nan Halimatu Sa'adiyya, mala'ika ya zo ya dauke shi ya kai shi kan dutse, ya horda kirjin shi, ya wanke mai zuciyar shi, an gudda wannan rabo na daga shedani a cikin zuciyar shi, wanda wannan rabon shine yake waltar da mu a rayuwarmu ta yau da gobe. Kyashi hasada keta shine yi abinda illa bar rahimar rabbuka, sai wanda ubangijin shi ya ji kanshi akan haka. Shi manzo Allah ka gani wanda yake nuna maka halin shi da mu'amalar shi da mutane, irin yanda yake yi shine dai bayan an aiko shi da wannan dai dadi da aka samu bayan ya kasance manzo, saboda da kai wata shari'a da kai meme wahayi ana jidan shi kaza za ka yi kaza ba dai bane ba. Wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan kala Zaid bin Haritha yake cewa la, manzo Allah a bal aqimu indaka, tabbas zan zauna tare da kai. Wannan kuma tsari ne na Ubangiji, abinda ya kaddara wa bawa shine riza ya aiwatar. Kuma baban zaba Ubangiji ya kaddara wa Zaidu daga waccan ƙasa aka dauko shi aka kawo shi aka dika shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Zaidu ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gudunmuwa, iya gudunmuwa a cikin tahiyya ta yau da gobe, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sawa'un daga garin Makka har zuwa garin Madina. Yake cewa falam yazal inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ba'athahu Allah, bai gushi ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Ubangiji ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi, a matsayin manzo. Fa saddaqahu, ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa aslama, ya musulunta, wa salla ma'ahu, ya salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma anzala Allah azza wa jalla, lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta 5 a cikin suratul ahzab, ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم. يجي cewa har zuwa lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan ayar, ku kiraye su da sunan iyayensu. Yace qala ana Zaid bin Haritha, dalilin bin umarni na Ubangiji. Zaid yake cewa to daga yau ana Zaid bin Haritha, ni wa Zaid ne dan Haritha, ba Zaid dan Muhammad bane ba. Ka gani yayi abinda Ubangiji ya sabkar, kuma ya sani shi da al'amari na Ubangiji da manzon shi. Iza qadallahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, tsari na mummuni shine daga zaran an ce maka Allah da manzon shi suka zartar da umarni, to kai baka da wani zabi. Idan kuka ce kana da zabi, to zaka shiga halin haƙuraki. Allah ya kiyaye mu. Wannan shine kamar yanda mu shiga da yin fada'il, in shi cikin bayani zai biyo. Malaka ya ce wa fada'iluhu fadalar wannan bawan Allah. An Salim an Abihi qala ma kunna nad'u Zaid ibn Haritha illa Zaida Zaid ibn Muhammad illa Zaida ibn Muhammad.
Zaid zai kasance ko Zaida?
Illa Zaida ko Zaidu? Illa Zaida, illa idan ta shigo mi take bai zama mutada, sai dai kasance illa Zaida. Illa Zaida shine yake cewa ma kunna nad'u Zaid ibn Haritha illa Zaid ibn Muhammad, yace bum kasance muna kiran Zaid ba dan Haritha ba da sunan shi Zaid dan Haritha illa mu kiraye shi da Zaid dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace fa nazalat, sai wannan aya ta sabkar ud'uhum li aba'ihim huwa asqa inda Allah, ku kiraye su da sunan iyayen su shine yafi dacewa a gun Ubangiji. Kaga a kiraye ka ma ko a cikin alqur'ani kai wani abun ma a ambace ka a ce ai ai kinaya a ce da kai ake yi, shi ma wannan ba karamin gata bane. Wa qala Salma bin al-Aqwa, Salma bin al-Aqwa yake cewa gazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, nayi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa gazautu ma Zaid bin Haritha, nayi yaki tare da Zaid dan Haritha. Kana yu'ammiruhu alaina, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kasance ya kasance yana sanya shi ya kasance komandan rundunar mu. Kaga wannan shi ma ba karamin fadala bace ba a cikin dubban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, a ce kurum wani kai kai ne zaka jagorance su, ai ba karamin daraja bace ba. Ai ko a rayuwar mu ta yau da gobe limamu Ungwaku yace yau in ba da nan kai ne lada, kai ne na'ibi na, ai wannan ita ma daraja ce. Kaga yana nunawa kusancin ka da kai da wannan limamin, kusancinka da kai da Ubangiji, kuma kusancinka da matsala ta ilimi na kana iya daukar ɗawainiyar da limamin yake iya dauka, a wannan ba karamin ba ta goma shi bane ba. نوك يجتوى عن محمد بن أسامة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة يا زيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. لقى محمد بن أسامة زيكا زيد بن حارثة لقى بابي أسامة يجتوى منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هدي وزيد يجتوى يا زيد يا كي زيد أنت مولاي كي bararren bawa na ne, intaccen bawa na ne, wa minni wa ilayya, daga ni kake kuma zuwa ni kake ko bawa. Yace wa habbul qaum ilayya, wa habbul qaum ilayya, kuma kai ne mafi soyuwan mutane a gare ni. Kaga wannan ba karamin daraja bace ba. Waccan riwaya wadda dazu na ambata ta wadda tana cikin Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in kana la min ahabbin nas ilayya, yace tabbas Zaid ya kasance daga cikin mafi soyuwan mutane a gare ni. Wa inna hadha la min ahabbin nas ilayya ba'dahu, yake cewa shi kuma wannan yaron da kuke gani dan 18 din nan Usama, yace shi ne mafi soyuwan mutane a gare ni bayan baban shi Usama. Dalilin soyayyar da take tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Zaid bin Haritha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya neman ma Zaid a wurin ɗaya daga cikin manya-manyan kabilu a cikin Qurayshawa, ita ce Zainab bintu Jahsh al-Makhzumiyya. Su iri-irin su ba kowa yake auren su ba, sai tsaran su sai ɗan gida. Amma ne shi kuma Zaid yana da kwalishe na bauta. Tunda mun zamanto musulmai, innamal mu'minuna ikhwa, yanzu ba a lissahin wane wane ne shi, ba a lissahin wane ɗan gidan su wane ne, ba a lissahin wane ɗan ƙabilar su wane ne. Shi abinda ake lissahi kusancinka da Ubangiji, kusancinka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bin abinda aka umarce ka sau da ƙawa, hannuwa da abinda aka hane ka sau da ƙawa. Wannan shi ake kallo. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya neman ma Zaid auren Zainab bintu Jahsh, ita kuma tsaran su shi sanya malaman mu da fiqh suke kawo dalili akan in aka ce wani ba tsaran ka bane ba hakuri ka aure, in ka ce auren zakai to wallahi zaka sha wahala. Tunda akai auren Zaid bai zauna cikin kwanciya hankali ba, sai ita abinda take gani daban, mu'amalar ta da shi daban.
amma dai kuma umurbi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Zaid yanzu ya ce wa manzon Allah ni ho wallahi ba dadi wani jinsi ba sakewa zan yi ba ya hakuri ka kai ka tabna to in ka ji ana neman shawara saki zan yi zahir bai kai zahir ba wata rana kurin manzon Zaid ya ce yoyo ya ce manzon Allah na sake ka sauka lafiya ai din dai an ci kwakwa to ba neman shawara sakin ake yi shi kuma wannan hali ne na kufur na kafa ba tsaran da bane ba ya aura tilas a samu ba a samu abin da ba a tunani shine a lokacin nan diddan a dakile wancan mas'ala ta Zaid bin Muhammad kaga ai bi yiwa ko a jahiliya daya saki ba ya aura baya ruwa shine kai tsaye ubangiji ya kawo yake cewa wannan kwalan ma kaza Zaid bin Hawa ahli zawjnaka likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara lokacin da Zaid ya saki mata yayi ta neman shawararka kana ce me ya hakura da amma su manyan hakurin suke nema ai ta baka kuma shine da amma abin da yayi wasulu khair ai sulhu azamuna zamantakewa auren tahidadi akan ai sake lokacin da ka ci kwakwa ka gani uwar bar ka saki yake cewa to a lokacin nan ubangiji sai ya daurawa Zaid ya daurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab aurenta a saman bakwai lokacin da Zaid ya gama bukatun shi da matar shi sai muka dauke ta muka aura maka yace ba dan komai ba sai da waɗanda suke tutiyar a'a ai Zaid dan Muhammad ne a yanke wannan matsala ta tabanni dan wani zaka dauka kane da shi danka an yanke yace dan a tabbatar wa mutane abu ne wanda baya yiwa a cikin shari'a an haramta shi kafar to ka gani shi sai ya Zainab in an tashi halin kishi na mata idan sun tashi suna hayaniyar su ko ana kai kawo uwayen mu ne ba a ce hayaniya ba idan sun kai ana matsala ta kishi sai ce ko dai zamuna ni da ubangijin mai saman bakwai ya dauki gaulin daurin aure na a saman bakwai mala'iku suka shaida na zo haɗarin da kishi tare da ku ku ba tsara na bane ba ai kaga ba dai bane ba ku da wani ne zai zo a tura wani ya nemi ma manzon Allah arban ku a zo ayi alwali ayi zo a nemi auren abada ayi amanna kuma kaga sauda ce ko sauda a Makka akai aurenta bayan Khadija sai Aisha ka gani wurin babanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma aurenta da kai wanda manzo Allah Maimuna ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya jashi ya neman mai aurenta ya arma mai ita kaga dukkan sauran matan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar shi ya bayo manzo Allah Safiya shine alwalin da duk da kasancewa yana da hurumin da zai aura ba tare da alwali ba shine alwalin wanda bai da alwali kuma shine alwalin kowa saboda baban kowa ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji can a cikin wannan ya bashi nawani wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga inda wata mata za ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi tsiye ta ce manzo Allah na ba ka kai na kyauta in ya ga dama ka san mata shi zai shiga da ita amma dai ubangiji ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai aka yi wannan gata wannan muni ba a ne wannan gatan ba to ina ga wani wanda ba ma mummunin ba wanda yake cewa bari mu sa mata albarka shi sanya a cikin mas'ala idan ka koma cikin diwanin su wanda suke kawo da bai masu da kai baiti wanda la'ai baitin ya kunce a cikin yake cewa ala'ai ma'anar shi shine abin da duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da su ma suna da shi irin hususiya wanda manzo Allah yake da su ma suna da shi mata nan suke a wata mata goma sha ko haka ne kaga in suka tashi khalifofi nawa suke yi khalifofi hudu Abubakar Umar Usman Ali irin masallaci irin wancan wanda gare shi shi ma su suke yi ko irin hususiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin da suke to kaga wannan kuma ya sabawa shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake wannan abu an ke manzo Allah da shi wani bai da hulmi
ya keta shi, idan ka keta yana iya kai ka da wuta daga cikin addininka na musulunci.
Al'ai muna magana akan Zaid bin Harith, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine babban masoyi nawa, wanda kuma bayan shi banne da wani masoyi sama da anshi. Bidayatu islamihi, farkon musulunci shi yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya ja. Hadisi ne guda daya wanda Al-Hakim ya mutarra shi, hadisi ne wanda Imam Al-Albani ya inganta shi, aka mai hidiya ya kawo, Abu Nu'aym ya kawo hadisin, da Ibn Asakir dukkan sun kawo hadisin, duka Imam Al-Albani ya inganta hadisin. Insha Allah, Allah sa muna cikin masu rai sati mai zawa sai mu dora akan farkon musulunci, farkon musulunci da shi yarda Allah shi tabbata a gare shi. Abinda muka karanta ne, Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda kuma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da abunan arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, sanya albarka a ciki. Allah ya tabbatar da mu akan sunan shi, ya kashe mu akan ta, da abinda zai tahiyar da imaninmu, ko ya girgiza imaninmu. Muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi, da abinda zai kusantar da mu da gidan aljanna. Muna fatan Ubangiji ya kara kusantar da mu da shi, idan mu samu rahama shi, mu samu gatan shiga gidan aljanna. Wannan ibada da take hararo, muna fatan Ubangiji ya kara mana lafiya, ya ba mu lamarin shigar ta lamun lafiya, mu fita daga cikin ta lamun lafiya, ya karɓi duk abin da za mu aiwatar a cikin ta lafiya. Wannan ƙasa da muke ciki, muna fatan Ubangiji ya tabbatar mana da adalci a cikin ta, ya tabbatar mana da aminci a cikin ta, ya tabbatar mana da yalwa ta arziki da salama a cikin ta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ردا ولنا فيها صلاه الا قضيتها, واستغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ولا مريد منا او غيرنا الا شفيته وعافيته, فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا, واخذل بالصالحات اعمالنا, انك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. Ba hurman a kiraye su da sunan wani, in an san ma'ayyarsu zai a kiraye su da sunan ma'ayyarsu,
ba a kan wata wadatattu da aka san
kawai sai a nemo wani sunan a sa musu. Amma ni dai ba hurman a ce warin da ya zance su a ce a juya sunan shi a sanya a sunan shi.